باب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccinmu wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka albarkar cikin albarka da ranar juma'a yammacin juma'a a watan ramadan ya Allah muna roƙonka dukkan wata albarka da duk wani alkhairi da kake saukarwa a wannan yini da wannan dare da muke fuskanta Allah ka ba mu babbar rabo Allah ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa a wannan cibiya mai albarka ta Agga Islamic Center wacce take Yola jihar Adamawa a wannan yini na koyammaci na Juma'a biyu ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan Maris shekara ta 2023 muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da ya yassare mana wannan zama da halartar wannan majlisi mai albarka muna roƙonsa alkhairan duniya da lahira muna roƙonsa ya dada mu ya dada ayyukan mu ya raya mu rayuwa mai albarka in ya tashi karɓar rayuwa ya karɓe mu a hali mafi kyau bari mu waiwayi tambaya ɗaya ko biyu a takaice kuma a guje wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam malam menene hukuncin masu cewa Allah ya ji kan mutum ba dan ya mutu ba hukuncin shine baka iya Hausa ba sosai Allah a ce Allah ya ji kan wane ba dan ya mutu ba magana ce ta malam Bahaushe da yake yi wacce asali ko so da yawa ana ambatanta ne lokacin da ake ambatan wata magana ko wani aiki da wani ya taba ambata sai yanzu abin ya zama gaskiya misali ai wane ya taba cewa kaza Allah ya ji kan wane ba dan ya mutu ba ai kaza ko kuma ba haka ba kawai fira ce ake yi aka ambace shi aka ambaci wani alkhairi galibi da yana da positive connotation ne ana ambatan shi ne akan alkhairi Allah ya ji kan wane ba dan ya mutu ba na ɗaya kenan na biyu cewa ba dan ya mutu ba baya nufin in ya mutu kar Allah ya ji kan shi a'a Allah ya ji kan shi ba dan ya mutu ba eh saboda an riga an saba in aka ce Allah ya ji kan wane to ana dauka ya bar duniya to kai sai kake cewa Allah ya ji kan shi ba dan ya mutu ba saboda wancan kararrawar da take kadawa a kokolwan malam Bahaushe ne cewa an ce Allah ya ji kan wane ya rasu ne to sai wani malam Bahaushe ya ce to Allah ya ji kan wane ba dan ya mutu ba ma'ana rahimahullahu hayyan wa mayyitan ko da yana da rai Allah ya ji kan shi ko ya mutu dai Allah ya ji kan shi amma wannan da nake magana akan shi bai mutu ba amma dai Allah ya ji kan shi wannan shine a takaice to kai ma Allah ya ji kanka ba dan ka mutu ba wannan kuma yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah ya saka da alkhairi ya gafarta ma iyayenka da na alaran ma to kai ma ka shiga amin kai godiya da dukkan musulmai da Allah ya mana rahama ya karbi ibadojin mu amin malam dan Allah ka karanta wannan takardar akan kujeran tafsiri don na sami amin din bayin Allah to ku jama'a yana neman amin ɗinku malam dan Allah a tsaya ni da to ba tambaya bace kenan a tsaya ni da addu'a Allah ya bude mun kofofin arzikin sa to ai gudun ma mun ma muna so ni ya kamata in fara addu'a nan ku ce amin Allah ya bude mana kofofin arzikin sa da rahamar sa ya azurta ni da aiki a babban waje to ya kuma azurta mu da rahamar sa ya sauƙaƙa mana hanyar har hanyar yin aure ya azurta mu da zuri'a wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su wassalamu alaikum to ai din mu ma muna buƙatar waɗannan abubuwan da ka ambata amma abu na farko shine Allah sa karka manta da mu din idan ka samu babban wajen kuma ina baka shawara kafin yin addu'ar ko da karamin waje ya zo ka karba ka gode ma Allah babu mamaki karamin wajen shine tsanin da zaka taka ka kai babban waje da yawa daga cikin mutane sukan tsaya tsawon lokaci suna jiran wata dama ta aiki sai a language din yanzu a harshen yanzu a ce sai karamin waje ya samu sai mutum ya ga kai wannan ai ba wani amfani nawa ne salarin me zan amfana da shi sai yake karba bai sani ba akwai abubuwa kamar haka babu mamaki wannan karamin wajen an aiko masa da shi ne domin a jarraba shi a gani zai yi godiya ga Allah la in shakartum la azidannakum sai ai masa kari akwai mutanen da na sani da yawa a rayuwar nan sun karbi kananan aiki a lokacin ba a tunanin irin su za su karbi wannan aikin amma ba a fi shekara shekara biyu ba sai da karamin aiki ya zama musu tsani zuwa babban aiki na biyu babu mamaki ba wai ta fannin godiya ga Allah bane ma abun zai fito a karamin aikin ne sai ka ci karo da wani tsani na alkhairi kila a karamin office din da kake sai wani bawan Allah mutumin alkhairi wata bukata ta kawo shi sai kai masa kirki shi kuma babban mutum ne sai Allah ya kaddara alkhairin ka ta sanadiyar shi sai ka ganka a babban office amma inda ba din ka zo karamin ba za ka hadu da wannan mutumin ba mun fahimta Allah subhanahu wataala yana da hanyoyi da yawa wajen isar ma bawa da alkhairi a cikin rayuwarsa kuma sama da haka ma shine dole we must keep moving irin kana buƙatar ka ci gaba da rayuwa tafiya a rayuwarka in ka tsaya stagnant baka aiki yanzu kamar ruwa ne wanda yake baya gudu misali kaga ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amfani da shi so kai baka da salari ko bashi kaje ci yanzu an san kana da salari ko da 50 ne za a baka bashi saboda an san kana tsumayar wani abu a ƙarshen wata amma ba inda zaka samu ba hanyar da zaka fi abin nan so bashin sai ga yana wahala so amma idan ka karba aikin da kake da ka samu yanzu to ka ci gaba a rayuwarka kana ci gaba da tafiya ne kuma babu mamaki abu na hudu gobe ko jibi a cikin CV ka da bayanin inda kai aiki ai zaka lissafa da wannan karamin to kila a babban da kaje ka samu daga baya wata rana za a zo ayi la'akari da waye ya taba yin aiki a waje kaza kuma karami ne waye ke da experience waje kaza kuma karamin waje ne amma yanzu sai a fidi taka akan wasu saboda experience ɗinka na jiya da shekaran jiya akan karamin aiki hikimomi da yawa a rayuwa saboda haka kar ka raina alkhairi da arzikin da Allah ya jijiro da shi a gabanka kayi godiya ga Allah kayi sujada ka gode ma Allah akan wannan falalar komun kankantanta ka kamba ma ta a zuciyarka ka yadda da cewa Allah masoyinka mai tausayinka shine ya koro maka wannan falalar kuma ka gode in kai haka zaka ga abun ba mamaki a rayuwarka to amma tunda addu'a ka nema ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo maka alkhairan duniya da lahira haba ku ce amin ba ya ce ku ce amin ko kuna da ruwa ne ku ce amin kuma sai Allah da amin din ku sai Allah ya kawo muku bawan Allah Allah ya budo maka kofofin arziki Allah ya baka arzikin da baka tunani fiye da yanda Allah ya baka arziki fiye da yanda kake tunani ya kare ka daga sharri fiye da yanda kake tsoro Allah ya buda maka daga falalarsa ya yassare maka al'amuranka ya kawo maka babban aiki da na gaba da babban majika amma idan ka samu babban ka kawo mana 5% Allah ya sa mu dace ina ganin saboda yanayin lokaci bari mu abin nan idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata ba mu gushe ba muna tattauna akan makarantar Ramadan da karatun da ake a cikin waɗannan kwanaki 29 ko 20 ko kwanaki 30 masu albarka masu alkhairi daga cikin abinda Ramadan yake koyar da mu shine koya mana albazlu mikawa mika wannan bata taƙaita da mikawa ta hannu ba duk da asali idan aka ce mikawa alkhairi na hannu sadaka kenan amma kyakkyawan lafazi mikawa ne kyakkyawan murmushi mikawa ne mika sa hannu aljihu ka ciro ka mika mikawa ce kyautata ma iyalanka da basu annashuwa da jin dadi a cikin wannan wata mai albarka mikawa ce ta musamman ko ba haka ba saboda haka a takaice dai abinda ake so kai din nan ka zama inji wanda yake producing ko yake fitar da alkhairai ko ta ko ina hannunka ya fitar da alkhairi idanka ya fitar da alkhairi fuskanka ta fitar da alkhairi bakinka ya fitar da alkhairi mu'amalarka da mutane a rika jin alkhairi kaman turaren wuta da aka kunna wanda kanshi kawai ake ji albazlu kenan gwargwadon yadda kake faranta ma mutane rai gwargwadon yadda Allah zai kawo maka farin ciki shi yasa malamai masana sirrin zuciya suke cewa idan kana so kai farin ciki to ka rika sa mutane farin ciki wanda yafi faranta ma mutane rai in return yafi samun farin ciki a rayuwarsa dalilan na da yawa amma ba mu da lokacin da zamu ambata ko ba komai ita sa'ada natsuwar zuciya walwala da annashuwa ba kai kake ba kanka ba Allah ne yake kawo abinda ke tabbatar da ba kai kake ba kanka ba akwai wani wanda bai da matsala a rayuwa komai yana da shi amma sai ya rasa jin dadi a rayuwarsa meye dalili saboda bai fi tafarkin da Allah zai bashi annashuwar da murmushin zuciyar ba to amma idan ka faranta ma bayin Allah rai to sai ai maka aljaza'u min jinsil amal wane ya faranta ma wane rai to shi ma sai Allah ya faranta masa in ka fahimci wannan zaka gane ashe ba karamar rowa bace ka ki faranta ma mutane rai mun fahimta abu na biyu a cikin rayuwarka akwai abubuwan da kake nema waɗanda in ka same su da taimakon Allah za su faranta maka rai to shi ita kuma shi alkhairi ko ita sadakar da zaka bayar ko kyautatawar da zaka yi ma mutane sai ta zama maka makatar da zaka tsinko wani alkhairi kari akan wanda kake da shi saboda ne saboda ka kyautata ma mutane to yadda ka kyautata sai Allah subhanahu wataala shi ma ya tabo maka ko ya tsinko ko ya sauka maka da alkhairai ta inda kake tunani da inda baka tunani abu na uku wannan wata ne na alkhairi wata ne na jin kai wata ne na share mabayin Allah hawaye to gwargwadon yadda ka taimaki mutane ka share musu hawaye ka kai musu farin ciki a kwanan abincinsu a gidajensu gwargwadon yadda rahamar Allah za ta lullube ka gabas da yamma kudu da arewa ko ba komai wanda yake cin abincin da ka bashi yanzu ibada yake yi ibadar da Allah ya aiko manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da ita yace ku yi azumi sai yayi ma Allah biyayya yayi azumi lokacin bude baki sai bai da abin da zai ci sai kwanan shi ya cika da abin da ka kawo masa me kake tunani babban alkhairi babban ni'ima ce shi yasa kayi kokari kaga adadi masu yawa suna ci daga arzikinka suna ci suna bude baki da abinda Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da shi kuma wannan bai takaita jama'a a cikin watan azumi ba sai dai a cikin watan azumi ya kono akat ya fi tarihi amma al'amarin miƙawa da kyautata ma mutane alkhairi ne mai girma da yawa daga cikin matsalolinmu babu mamaki na cututtukan da suke damun mu tsakaninka da ka warke daga wata cutar da ta dame ka baka sani ba kila sadaka ce kila wani a gidanka bai da lafiya mata ko ƴa ko mahaifi ko kila tsakaninku da ku samu waraka ku yi sadaka shi yasa hadithin dawo mardakum bis sadaqat hadisi ne ingantacce muhassan hasan abu shaykh muhammad nasir bin albani ya inganta wannan hadisi sannan ayoyin qur'ani da yawa suna tabbatar da wannan ma'anar bilistimbab ma'ana extraction da abinda ayoyin suka kunsa suna nuni zuwa ga cewa eh ciyarwa da sadaka suna zama waraka suna zama sanadiyan warakan cututtuka daga cikin irin waɗannan ayoyin فإن الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزين الذين صبروا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن فإن الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإنما فإن الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم duka wadannan ayoyin da makamantan su suna tabbatar da wannan fahimta da wannan istinbati na cewa sadaka da kyautata ma mutane tana zama sanadiyar yayewar damuwa ga su sana'iul ma'ruf taqi masari as-su alkhairi da shuka alkhairi da isar da alkhairi ga mutane suna zama shamaki tsakanin mutum mai aikata aikin alkhairi daga zamewa daga mummunar karshe daga tagumi a rayuwa duk wanda yake yawan sadaka tagumin shi sai ya ragu a rayuwarsa insha Allah ma'ana tagumi shiga halin ne yasu ko ni dan su zan ce misali ko kai dan su halin kakanika yi misali saboda ma'rufi saboda kirki saboda ihsani akwai wani bawan Allah da Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi yar shi da wata cuta cutar sai da ta zama sanadiyar kullun sai an mata allura amma jidda haka ta yarinyar bata warke ba ya ga likitoci daban-daban sai wata rana sai ya haɗu da wani bawan Allah sai yake faɗa masa cewa yata gashi na je wajen likita kaza na je wajen kaza sai ya ce bawan Allah shin kun yi sadaka kun karanta ma bayin Allah rai da wannan niyyar cewa Allah ya warkar da yarta sai ya shiru sai ya ce ina sadaka amma dai ban wannan bai faɗo min a rai bai ce to ku yi mana yake ba da labari shi mai ƙyamala lafiyar yake cewa wallahi tsakanin sadakar da muka yi zuwa warkewar yarinyar duka kwanaki ne takaitattu yarinyar ta warke sai gashi an daina mata allura ta miƙe ta ci gaba da rayuwarta sana'iul ma'ruf taqi masari as-su wa anfiqu khairan li anfusikum haka akwai wani bawan Allah shi ma Allah ya jarrabe shi da ciwon farfadiya ina tunawa ciwon farfadiya iyayen shi masu rufin asiri ne Allah ya ta rufa mana asiri har ta kai ga ko a kan hanya zai iya faɗi amma an zo an duba shi an duba ƙwaƙwalwarsa an duba komai ba ɗaya da wata matsala la'alla wani ido ne ya kama shi la'alla wata matsala ne amma dai ba a gano ba shi ma haka bawan Allah ya haɗu da wani bawa na Allah masanin alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku koma ga Allah ku rinsunar da zukatanku a gaban Allah tare da ciyar da dukiyarku ga bayin Allah mabukata da niyyar Allah ya ba mara lafiyan ku sauki. Sai bawan Allah nan ya je ya cire wani dan bangare dan bantale na dukiyarsa ya bada sadaka. Bayan kwana biyu suka ƙara haduwa da wannan bawan Allah ya ce, ya labarin mara lafiyan ka kun yi sadaka? Ya ce, eh mun yi. Sai ya ce, in ba za ka damu ba, ka dan faɗa min gwargwadon me kuka ciyar. Sai ya faɗa ya ce, a'a, ai, dukiyar da na san ka da ita wannan abin ya yi kaɗan. Ma'ana kana neman abu daga wajen Allah, kai ma ka bada da ƙarfi, ka bada da yawa domin a yayi maka damuwarka. Sai ya ƙara a kan adadi, in ban manta ba, riyal ne na Saudiya ya cire riyal 700,000. Ya kimanin miliyan kusan biyu ba kaɗan, misali ɗaya da rabi ko miliyan ɗaya da 700,000 tabbas haka. Sai ya ciyar. Yake cewa akwai wasu bayin Allah da aka aika musu da wannan sadakar ba ta kai gare su ba, Allah ya ba wannan bawan Allah lafiya. Dama Allah ne mai yi, Allah ne mai zara cutar, shi ne mai warkarwa. Saboda haka ash-shahid, karkai ma kanka ruwa, kai ka karkai ma iyalanka. Duk inda dama ta samu da za ka isar da alkhairi ga bayin Allah, ka isar komin ƙanƙantarsa. Ko tafiya kake ka zo ɗan gidan mai za ka sha mai ka ga mabuƙaci, karka ce ka waɗannan sun cika bara kaza, in dai mabuƙaci ne da alamar fata da maskana ba shi. Babu mamaki in ka mika mai naira 200-500 ɗin nan ya ce Allah ya tsare, Allah ya tsare nan da zai ce ita ce sanadiyyar samun kariyarka a tafiyarka. Karka yi mabayin Allah ruwa, kuma a ƙarshen al'amari ya zama kai ne za ka rasa alkhairi. Daga cikin abubuwan da Ramadan yake koya mana, yana koya mana as-sabr. Amma wani irin as-sabr? Haƙuri wanda aka garwaya shi da aka gauraya shi da juriya. Ramadan ba azumi ne na kasalancewa da kowa ya zama taliya da kalallaba ba, a'a, kawai din baka ci ba baka sha ba kowa ya zama duk a ta zubewa a masallaci ana bacci da rana, a'a, ai, a watan Ramadan ma aka yi yakin Badar jama'a, ka zama namiji. Duk baka ci ba kawai shikenan komai, a'a, sai bayan Ramadan, wallahi ba zan iya ba Ramadan, a'a. Ana so ka ƙara ƙaimi da karsashi ne wajen aikin alkhairi. Kuma kai ka san lafiyar da kake samu idan Ramadana ya shigo ta sha bamban da da, ashe yanzu ka ƙara lafiya kenan. To in aka samu lafiya sai a bazama wajen ƙara shuka alkhairi. Saboda haka Ramadana yana koya mana haƙuri, haƙuri wajen aikata aikin alkhairi da juriya, haƙuri akan kuskuren mai kuskure, da kuma ɗaga masa ƙafa ba don komai ba don ya ci albarkacin watan Ramadan. To daga nan kai kuma sai ka gina siffar haƙuri a mu'amalarka da mutane. Ramadan yana koya mana babban karatu, ikhlasi, neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai a cikin al'amura. Ikhlasin nan jama'a shi ne spinal cord, ƙashin baya na duk wata ibada, shi ne ruhi, numfashi na ibada. Duk lokacin da Allah ya azurta bawa da kyakkyawar niyya a aikinsa, faqad utiya khairan katira, babu shakka Allah ya bashi alkhairi. Duk wanda kuma ya rasa ikhlasi da neman yardar Allah a cikin al'amuransa, to shi ne ake masa ta'aziyya din yayi babbar rashi. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Liya'budullah, ibada, kowace ibada. Ka halarci wannan majalisin, ka halarta don Allah. Ka buɗe Qur'ani za ka karanta, karanta don Allah. Ka ce an ungo, ka miƙa, miƙa don Allah. Ka yi ziyara, yi ziyara don Allah. Ka tashi da daddare, ka yi sallah, ka yi sallah don Allah. Idan ka gina alaƙarka da Allah a cikin ibadojinka da wannan siffar, to kullum martabarka da ƙimarka da darajarka za ta yi ta ƙaruwa ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala.
kuma ko ba komai dan adam bai kai kasar yadda ibadar ka saboda shi ba wallahi dan adam irin ka kawai sai kai ibada din ya yaba maka to me in ya yaban daga nan sai mene me zaka samu zai sa mala'iku su rubuta maka wani abu na lada saboda an yabe ka a'a kai ne makanikin kanka abinda kai shi zaka ga kai zaka yi kanikanci ingantacce na ayyukanka shi yasa kamar yadda ibadar azumi ibada ce da ba ganinta ake yi ba ba kamar sallah ba ba kamar sadaka ba ibada ce da ba a ganinta to wannan afakaice yana nuna mana ka je kai ta aiki da ba mai gani sai mai ganin azumin ka Allah kenan subhanahu wataala shi yasa daga cikin tarbiyyar magabata ita ce dora mutane akan wata kyakkyawar fahimta fahimtar ita ce duk lokacin da zaka iya boye aikin alkhairin ka to ka boye shi sai in akwai wata maslaha da kuma amintuwa daga barazanar riya to daga nan babu laifi idan ka bayyana ka boye ayyukanka a cikin bayin Allah jama'a akwai mutanen da wallahi sun yi shekara 40 a rayuwarsu suna wani aikin alkhairi har yanzu ba wanda ya san su suke yi wasu daga cikin bayin Allah har waɗanda suke da alaka da su sun fi shekara 40 suna yin wani aikin alkhairi amma ba wanda ya sani wannan shine aiki mai daraja wanda aka koye aka silin dinsa sai a gobe kiyama a bude maka file din ka ganshi Hussein al-Hussein bin Ali Zain al-Abidin bayan ya rasu ba sai da ya rasu sannan aka gano abin nan Ali bin al-Hussein bin Ali Zain al-Abidin sai bayan ya rasu a Madina aka ga ashe akwai gidaje fiye da 40 da abincinsa da yake ciyar da su suke rayuwa amma san da yake da rai ka ji adadin gidaje 40 fiye da haka ba wanda su ɗan gidajen ba wanda ya san Ali bin al-Hussein yake aikowa da shi shi kuma Ali bin al-Hussein bai taba faɗa ba sai da ya rasu bayan rasuwarsa sai aka ga wannan alkhairan da ake rarrabawa duk ya bace yau kwana ɗaya babu kai an kawo gidanka ni ma ba a kawo ba can ma ba a kawo ba kwana uku kwana huɗu sannan sai aka gane ashe Ali bin Hussein da yake raba ina mai rabawa yana ɗauka yana sawa a social media rahat musharrikatan wa ruhtu mugharriban shattana baina musharrikin wa mugharribin wannan yayi gabas wannan yayi yamma mun fahimta ikhlasi jama'a shike sa kamar da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa jarad 'adatu Allah allati la tatabaddal wa sunnatuhu in ji Ibn al-Qayyim wa sunnatuhu allati la tatahawwal yake cewa akwai sunnar Allah a bayan kasa da ba ta canzawa yace mun gani mun shaida har mutane ga magari sun san wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta mai yin abu dan neman yardarsa shi kadai da wani kwarjini na musamman da wata kauna a zukatan bayin Allah kauna ta musamman da wata martaba ta musamman wacce su kansu mutane in an tambaye su ba su sani ba tunda ba su san cewa ikhlasi yake da shi ba amma kyauta ce ta gaggawa Allah yake azurta mai yin abu dan shi tun a duniya sai kaga magana shi tana da tasiri haduwa da shi akwai alkhairi saboda me saboda tsarkin zuciyar da aka samu asali kalmar ikhlasi ma tana da alaka da ta ce duk wani datti da zai kawo barazana ga madara ne shi yasa Allah ya ce walabanan khalisan sa'igan lishari ko khalisan kaga shine al-ikhlas ta ce idan aka taso madara ai akwai dan datti da ake samu to dan wannan dattin da za a ciccire shi shine al-ikhlas duk wani datti da kumfan da ba a bukata a cire to an samu ikhlasi kenan saboda haka sai ya zama sai farar madara kyakkyawa mai sa farin cikin idan an kalle ta to kai ma aikin ka ka kufutar da shi daga duk wani danci daga duk wata daudar da za ta kawo barazana wajen a karbi ibadarka zaka iya yin sallah wani yana bayan ka yana ganin ka kai kai dan neman yardar Allah ikhlasin sallar ikhlasin da aka samu a cikin sallar ka sai ta mai tasiri sai ka canza masa rayuwa sai sallar shi ta canza tun daga ganin sallar ka da yi amma kai baka sani ba yanzu in yaje ya kyautata sallar sa kana da lada ko baka da lada ta sanadiyar kai kuma kyautata sallar da kai amma ko baka san shi ba sai gobe kiyama zaka gani a ce wata rana ai ka zo Agga Islamic Center ka kyautata sallar ka tsayar da komai yadda ya kamata kai dan Allah wani ya gani sai ya tasirantu da sallar ka ya gyara sallar saboda ga ladan ka ina tuna ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi Abdul Ghani Al-Maqdisi yana daga cikin malaman hadisi da aka daure a rayuwarsu an sanya shi a wani kurkuku a kasar Palestine cikin dare wata rana sai ya tashi ran da aka kai shi kowa shigari sai ya tashi yana sallah a cikin duhu a cikin kurkuku waɗanda suke tare da shi a kurkukun suka lura cewa kai wannan sallar da wannan ibadar da wannan bawan Allah ya koma gefe yana yi tare da shi akwai sincerity akwai yin abu da gaske sannan sun ji yanda kirjinsa yake sauti na kuka da ganawa da ma'anci garin Allah na wayewa ba su ce masa komai ba sai suka da aka zo aka kwankwasa kofar kurkuku inda suke sai ɗaya jagoransu sai ya ce yana so a fitar da su suna so su ga mai kula da gidan yayi aka ba su dama suka fito suna fitowa suka ce sun zo ne su musulunta ba ma musulmai ba ne sai aka ce musu me yasa sai suka ce saboda shigowar wani jiya da ya shigo kurkuku mun ga abun mamaki tare da shi sai aka ce ya gayyace ku zuwa musulunci ne suka ce a'a sallarsa ne da muka gani da natsuwarsa da ibadarsa mun fahimci duk wanda yake wannan ibadar da wannan siffar alama ce da ke nuna cewa da gaske yake yi kuma addinin shi gaskiya ne saboda haka muna so mu musulunta kaga wala kalima ko kalma ɗaya bai faɗi ambata ko da awa ɗaya bai ba amma da awa da aiki amma wani irin aiki aikin da akwai ikhlasi akwai neman yardar Allah shi kadai a ciki shi yasa duk lokacin da zuciya ta siffanta da waɗannan siffofi na yin abu dan Allah sai kaga aiki yayi aikin da gafai suke yi ayyukan sun samu albarka sun samu tasiri a cikin rayuwar mutane a takaice ka yi abu dan Allah ka ciyar dan Allah ka yi zumunci dan Allah ka shuka duk wani alkhairi dan Allah kar ka yadda ka tambaɗar da aikin alkhairin ka dan neman yabon mai yabo ka zo a rayuwarka littafin rayuwarka fejin da aka rubuta yabon mutane ka yage fejin ka wurgar littafin rayuwarka ya zama babu ma fejin yabon mutane ba ka ma sani ba in sun yaba su in ba su yi ba dama ba da su take ba ina fata mun gane wannan jama'a babban sako ne da ya kamata ya samu wajen zama a cikin zukatan mu sawa'un da Ramadan ko ba Ramadan ba ko magabata akan wannan rayuwar suka rayu wallahi akan haka suka rayu duk abin da zai kawo musu barazana wajen ikhlasin su sai sun kauce masa akwai wata rana fa da Al-Fudayl bin Iyad da Sufyan al-Thawri suka zauna su biyu sai suka tattauna a kan lahira suka yi majunansu wa'azi dukkansu sai da suka yi kuka sai Sufyan al-Thawri sai ya ce kai alhamdulillah wannan ranar ta yi albarka sai Fudayl ya ce me dalili ya ce saboda mun yi majunanmu maganganun da suka tausasa zukatanmu har muka yi kuka Fudayl nan da nan sai ya ce kana ganin ni san da nake maganan nan ban yi maganan in kawa ta zance ba din sai ma tasiri kai ma baka yi haka ba kana jin maganganun mu da muka fada ma juna sun kubuta daga neman yaban dan uwan dukkan su fa sun yi kuka dukkan su sun yi kuka amma duk da haka shi bai amintu ba yana ganin kila akwai wani 1% ko wani yanki na cewa ai ina so in kawata zance in kyautata shi domin kace na iya kaza ko na iya kaza kai kuma Allah dai ya sa ka tasirantu Ibn Umar radiyallahu anhu wata rana ya ga wani an yi sallah haka sai ya tashi yana sallah sai Ibn Umar ya ce ma haza kamar irin ya ce a kamar sallah take yi kaza sai ya ce eh saboda ji da darban samu na yi sallah Ibn Umar ya ce wai tambaye ka kuma je da daddare ma'ana sallar dare da ban yi ba yanzu shine ce wai tambaye ka baka ji sallar da daddare ake ba ma'ana cikin duhu ana boye ta ne ta tajafa junubuhum anil mabati kai da Allah me yasa zaka ce mun kuma wai je baka yi sallah ba shi yasa ake kiran aikin da yake tsakanin bawa da mahalicci ake kiransa al-khabi'a al-khabi'a asali a larabci kwayan shuka da aka birne a ƙasa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a al-khab'a al-khabi'a kenan kwayar da aka birne ta sai yaushe za ta tsuro sai a kiyama to kai yanzu da ka tashi shuka sai ka shuka a filin kwallo kowa yana gani za ta yi tsuro so in kana so shukar aikin kai ta yi tsuro ka ci gajiyar ta gobe kiyama to ka birne ta ka yi mata ban ruwa har ku hada a filin kiyama Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai Allah ya dada mu yarda da ayyukan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata a kula da shi a cikin al'amarin Ramadan shine taqlilul kalami masabata ila dalika sabila ka takaita maganganunka in dai zaka iya karka zama di yawan farfesancin maganar ka to in Ramadan ya zo ya kasance maganganun sun dan ragu sai in akan aikin alkhairi saboda me lokacin da kake maganganu inda ka musanya wannan bigiran na maganganun da tasbihi da zikiri ai da ya fi maka alkhairi shi kuma wannan Ramadan din zarfu zaman ne lokaci ne da idan ya wuce ba zai dawo ba so kaga bako ne wanda ya zo maka na ƴan kwanaki da ya kamata ka kimanta shi ka mutunta shi ka bashi matsayi na musamman kafin ya tafi ya bakka akwai wata kasida akan Ramadana da nake cewa ata ramadanu fi karamin wa haqqu dhayfi an yukram lana haqqan bi sahatihi nasimul khairi kay nurham famadha ba'da maqdamihi siwa amali liman yulham ata ramadanu fi karamin وحق الضيف أن يكرم لنا حقا بساحته نسيم الخير كي نرحم فماذا بعد مقدمه سوى عمل لمن يلهم نكي شوى أتى رمضان في كرم رمضان يازو باقو يازو منا أتكري غر كرمج وحق الضيف أن يكرم shi kuma haƙƙin bako shine a girmama shi lana haqqan bi sahatihi nasimul khairi kay nurham muna gani a farfajiyar ramadan a filin ramadan a sararin samaniyar ramadan muna jin iska ta alkhairi tana kadawa me yasa take kadawa kay nurham domin ai mana rahama ai mana ajikan mu famadha ba'da maqdamihi me ya rage bayan zuwan ramadan siwa amalin liman yulham sai aiki amma ba ga kowa ba ga wanda Allah ya turfa magarin sa nono Allah ya azurta daga cikin na check so this daga cikin ladabba ko abin da ya kamata a kula da su a cikin Ramadan shine al-irad anil jahili karka tawar da kai akan wautan masu wauta duk lokacin da wani ya maka ba daidai ba to lokacin da ka tanka masa kana mayar masa to yanzu kana rage ma Ramadan dinka daraja ne min haifu la tashur musamman idan ya kasance a wajen mayar masa akwai amfani da kalmomi kalimat nabiya kalmomi waɗanda ba su da kyau masu sosa zuciya kudil afu wa'mur bil urf wa'rif anil jahil kaga da takeita magana da kauda kai akan wautan me wauta waɗannan jin suna fa'idantar da mu takaita jayayya kenan a cikin Ramadan wasu a cikin Ramadan din nan sai su yi awa biyu suna jayayya akan inconclusive na siyasa akan kaza akan kaza what awa daya awa biyu awa uku misali ba laifi bane in ka tattauna akan abin da ya dame ka yana da kyau amma kar ka tafi yadda mintocin awa daya awa biyu awa uku duka sannan a cikin awa dayan nan babu istighfari babu tasbihi babu kaza to abin da yafi ban tausayi fiye da haka jama'a shine a watan alkhairi a watan arziki a watan albarka kaga an billo da wasu abubuwan ficincin waɗanda za su shagaltar da mutane su tafiyar da lokacinka wani bai samun kyakkyawan lokaci ne ya kalli kwallon da yake so sai a cikin Ramadan wani bai samun cikakken lokaci saboda bai bacci da wuri ya kalli wasu fina-finai sai a cikin Ramadan a daidai lokacin da rahama take sauka a daidai lokacin da wasu suka kafa goshin su suka kife a gaban Allah suke kuka a daidai lokacin da yau din nan yanzu wani yana gab da ya sauka daga jiya aka fara Ramadan wani ya kusa sauka kana nan kana lissafin wani abu a gefe wani yayi rabi wani yayi izfi 10 wani yayi izfi 8 yau kuma Ramadan gashi bai ba ku kwana na biyu kenan to kai yanzu kana ganin za ku yi daidai a gaban Allah gobe kiyama ba zai yi ba saboda haka duk wani yanayi da duk wata kafar da za a fito da ita na shagaltar da mutane a sa su shagala da kallakalli kar ka yi daga cikin abubuwa masu muhimmanci a cikin watan Ramadan wanda yana da alaka ta kai tsaye da Ramadan shine muhimmancin da al'amarin Qur'ani kyakkyawar alaka da Qur'ani yawaita karanta shi da tasirantuwa da shi karka yadda rana ta fito ta faɗi koda ba a Ramadana ba a ce baka karanta Qur'ani ba koda shafi da to ballanta na shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a ce rana ta fito ta faɗi baka karanta Qur'ani ba wasu daga cikin malaman Qur'ani suka ce wannan ayar ta shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan abinda sakon da yake cikin ayar Allah yana cewa watan Ramadana wanda Allah ya saukar da Qur'ani a cikin sa hudan linnas Qur'ani shiriya ne ga al'umma wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan abinda ke cikin Qur'ani sai shiriya da fayyace hanya kyakkyawar da za ta kai mutane zuwa ga samun tsira duniya da lahira to sai wasu malaman tafsiri suka ce wannan ayar da aka ambaci Ramadan aka ambaci Qur'ani sannan aka siffanta shi da cewa hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan suka ce za mu fa'idanta da wata fa'ida fa'idar ita ce hasken da ake samu na Qur'ani fahimtar da ake samu ta Qur'ani tasirantuwar da ake samu da Qur'ani ko shakka babu wacce ake samu a cikin watan Ramadana ta sha bamban da in ba a cikin watan Ramadana kuma ka jarraba ka gani ka samar ma kanka minti 30 bayan ka karanta Qur'ani a ce kullun zaka dauki aya ɗaya ko aya biyu ka fahimce ta yau kai gobe kai jibi kai zaka bani labarin tasirin da zuciyarka za ta samu zaka bani labarin natsuwar kwakwalwar da zaka samu zaka bani labarin annashuwa da zaka ji zuciyarka an kewaye ta da ita saboda me saboda wannan zumunci na aya ɗaya biyu uku da ake samu abu na gaba shi ma yana da alaka da azumi shine ghaddul basar ba yadda za a yi kai kyakkyawan azumi nagartacce gangariya kuma ya kasance idanka yana wulkitawa gabas da yamma kudu da arewa kai ba idanka bai san burki ba sawa'un akan titi ne ko kuma a TV ne ko kuma a wayoyin nan ne da muke amfani da su in kana azumi bakinka ya azumi sai akan alkhairi idan kana azumi idanka ya azumi sai akan ganin alkhairi idan kana azumi hannunka ya azumi sai akan abin da yake da alaka da alkhairi idan kana azumi kafarka sai azumi sai akan abin da yake na alkhairi wanda zaka ci gajiyar shi idan ka koma ga ina fata mun gane a takeice waɗannan su ne wasu daga cikin bangarori masu muhimmanci waɗanda muke fahimtar ko muka bijiro da su a wannan zama saboda fahimtar cewa insha Allah za su taimaka wajen kyautata ibadar mu ta azumi da samar mana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba'd majalisi ko karatun da ya gabata na shekarar da ta wuce ba mu gushe ba muna karanta suratul nur qur'ani kuma haske ne dama to sai muke karanta surar da aka rada mata suna da haske suratul nur kin mun tsaya daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa idha balagha al-afadu ko to na'am amma wani hanzari ba gudu ba baya yau ko gobe za mu karanta waɗannan ayoyin akwai tsaraba ta musamman da nake tare da ita ga wannan majalisi ko wannan Ramadana na bana shine ko ita ce zamu yau da gobe kila da jibi in mun iya gamawa gobe to shikenan karatun mu zai takaita ne akan inna a'tainakal kautsar dalilin da yasa zamu wannan karatun shine abubuwa kamar haka abu na farko Allah shine shaida tun daga Ramadana da ya wuce zuwa yau ban samu abin da ya faranta min rai a duniya kamar inna baina tautar wallahi ba abin da ya faranta min rai a duniya kamar karatun inna baina tautar tunda na bar wannan majalisin Ramadana zuwa yanzu to sai nake ganin min babu godiya ga Allah mu tattauna akan wannan sura abu na biyu shine lokacin da nake ta kokarin fahimtar wannan surar da karanta ta sai nake fahimtar cewa al'umma tana buƙatar ta ji irin falala da romo da alkhairan da suke cikin gajerun surorin nan mu kuma gashi ba mu gangaro kusa da su ba to ba mu san yaushe za mu samu wannan damar ba to tunda Allah ya haskaka mu zukatan mu wannan tunanin to bai kamata mu yi kan mu rowa dalili na uku shine ayoyin da za mu karanta a ƙarshen surar nan suratul nur a ƙarshen surar akwai wani bangare ko kaso mai tsoka wanda yake da alaka da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama da biyayya gare shi waɗannan ayoyin suna kama zuciya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin umurninsa da kuma haskakuwa da hasken da yazo da shi to kuma inna bayna kalkauthar jagora ce a cikin surorin qur'ani wajen bayyana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kara ma zuciya san annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na hudu na karshe shine kwanakin baya Allah subhanahu wataala ya hada mu tattauna da wasu bayin Allah akan wasu wani bangare na qur'ani to daga cikin abin da muka tattauna sai muka tattauna akan suratul kautsar kowa daga cikin waɗanda suke wannan majalisin kowa ya ji dadi farin ciki da abin da aka tattauna to da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan majalisin sai suka ce yana da kyau koda minti 30 ko awa daya a samu a tattauna akan suratul kautsar domin alkhairi ya isa ga mutane to kuma waɗannan bayin Allah masu daraja ne da kima waɗanda bai kamata a kawar da kai daga talab din su ko abin da suka nema ba saboda haka akaramuka Allah a karanta mana suratul kautsar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
جزاك الله خيرا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر wannan surar jama'a ita ce surar da tafi gajarta a cikin qur'ani gaba daya akwai tana da yan uwa surori guda uku su suka fi gajarta a cikin qur'ani surori yan uku masu ayoyi uku akwai wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سيتبيو وچه وچه چه تبيو نعم إيه؟ إخلاص قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا سي وجه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر duka wadannan surorin suna da ayoyi uku uku to amma tunda suna da uku uku me yasa kuma aka ce ita wannan ta fi gajarta akwai abin da malamai suke la'akari da shi akwai gajarta ta bangaren adadin ayoyi akwai gajarta ta bangaren adadin kalmomi akwai gajarta ta bangaren adadin harfa gajarta ta bangaren adadin ayoyi ba ita kadai bace tana da dan uwa amma gajarta ta bangaren kalmomi fa duk qur'ani babu ayar da sura da tafita takaitaccin kalmomi wadanda ba su da yawa kalmomin ta guda 10 ne inna daya a'tainaka biyu al-kautsar uku fasalli hudu ko li rabbika biyar wanhar shida inna bakwai shani aka takwas huwa tara al-abtar goma to duk qur'ani babu surar da kalmomin ta guda 10 ne kadai sai suratul kautsar haka nan ta bangaren harfa harban wannan sura guda 40 babu surar duka da ita idza jaa da wal asr harfan da suke dauke da shi sun fi adadin harfan suratu al-kautsar saboda haka sai ka ce wannan surar ita ce mafi gajarta a surar da ba ta da tsawo ta bangaren harfa ta bangaren kalmomi in ka fara inna hamza ko da nunun da aliful mad a tsainaka hamza ainun ba'un ya'un nunun
ألف المد كاف الخطاب أعطيناك الكوثر ألف اللام الكاف الواو ثاء راء فصلي فاء صاد لام لي لام راء باء كاف واو ألف الهمزة وصل نون ون حر حاء راء إن ألف هو الهمز نون شين ألف المد نون همز كاف هو تاء واو الأبتر ألف باء تاء راء ونن harufan gaba daya harufa ne 42 babu irin wannan surar a cikin Qur'ani kaga ashe wannan surar sura ce ta musamman wacce take dauke da wasu sirrori da wasu karatuttuka na musamman me waɗannan karatuttukan me waɗannan sirrorin me waɗannan fa'idojin yawan su da girman su shi yasa muka zabi cewa zamu tattauna akan waɗannan wannan sura wannan surar sura ce da aka yi sabani akan ina ta sauka wasu ce a garin Makka wasu ce a garin Madina amma dai idan ka kalli abinda in ka kalli gajartan ta misali da yanayin abinda take dauke da shi na sako sai kaga tana da alaka da Makka fiye da alakar ta da Madina idan ka kalli kuma kyautar da aka ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka kan sai kai in kai la'akari da wannan sai ka ce kuma tana da alaka da Madina amma dai duka gobe za mu zo mu ji insha Allah wannan sura jama'a an karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta an nuna matsayinsa an nuna martabarsa an nuna cewa a cikin halitta babu yashi babu irinshi saboda me an masa kyautar da ba wanda ya samu irin wannan kyautar sai shi shi yasa kyautar ma kamar yadda kyautar ba wanda ya same ta to haka lafazin kyautar shi ma ba inda yazo a cikin Qur'ani sai a cikin surar da take bayanin kyautar da aka yi masa a Qur'ani gaba ɗaya ba inda lafazin al-kautsar yazo sai a cikin inna bainaka al-kautsar surar da take magana akan kyautar to sai anan aka ambaci wannan lafazi na kyautar da aka yi ma manzon rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan wannan sura tana ƙara mata ƙara fahimtar girman Qur'ani da matsayinsa da tabbatar da cewa lallai maganar Allah subhanahu wa ta'ala takaitaccen lafuzza amma masu cike da hikimomi da sakonni da yawa zaka ji a bisa hasken wannan surar ka ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ƙara girmama Qur'ani gobe ko jibi in mun zo muna karanta ayoyin suratul nur karshe sai ka ji ka samu gangara an samu alaka da abinda muka karanta na suratul kautsar da kuma sakonnin da ƙarshen suratul an-nur na wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in da falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim saboda yanayin lokaci zamu dasa aya anan sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah sai majlisin ya zama na suratul kautsar gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu daga abin da muke ambata ya sanya bayanai da wannan majalisi da muke yi su zama mana shaida ta alkhairi ranar tashar kiyama Allah ka yarda da mu ka yarda da ayyukan mu Allah muna roƙonka da sunayenka masu sarki da sifofinka masu daraja ka raya mu rayuwa mai kyau in ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka kyautata ambatan mu a fadarka mai daraja Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallar mu Allah ka karbi addu'o'in mu Allah alkhairi da muke roƙa a wajenka baka buƙatar shi mu da muke buƙata baka buƙatar komai a wajen kowa kowa yana buƙatar komai a wajenka ya Allah kai ne mahaliccin mu ya Allah kai ne abun bautan mu ya Allah kai ne mai share mana hawaye ba inda zamu kai kuka sai wajenka
Allah kai ne majibincin al'amarinmu, Allah kai ne ka samar da mu daga rashi, Allah muna roƙonka ka jibincin al'amarinmu. Allah ka kaddara mana alkhairi a rayuwarmu, Allah ka kare mu daga sharrin masharranta da zaluncin azzalumai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da hasada masu hasada da kullakullan masu kullakulle da makircin makirai da ido da bakin masu ido da baki, ya Allah. Allah ka makantar da idan mugaye a kanmu, Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da zuri'armu. Allah ka ba mu alkhairi fiye da yadda muke roƙonka, ka kare mu daga sharri fiye da yadda muke tsoro. Allah ka azurta mu da zuri'ar da addininka da manzanka za su yi alfahari da ita. Allah muna roƙonka ka buɗo mana daga taskarka wacce ba ta ƙarewa. Allah ka azurta mu da arzikinka, ka ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu. Allah in ka tashi karɓar rayuwarmu ka karɓe mu a hali mafi kyau. Allah ka amintar da mu firgicin kiyama. Allah ka azurta mu da samun ceton manzanka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka tayar da mu a cikin tawagarsa. Allah ka tayar da mu a cikin ayarinsa. Allah ka azurta mu da sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja cikin aminci. Ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da aljannar firdausi. Ya Allah ka azurta mu da aljannar firdausi. Allah ka azurta mu da aljannar firdausi. Allah ka kare mu daga azabar wuta. Allah ka kare mu daga azabar wuta. Allah jikinmu ba zai iya haƙuri akan azabarka ba. Allah kai mai tausayi ne. Allah ka tausaya mana, ka kare mu daga azaba. Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya. Allah ka jihinci al'amarinmu gaba ɗaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa li abaina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma kam laka min 'abdin salihin fis samaa'i wal ardi yasjudu laka wa ya'buduka wa yarjuk. Fa ya rabbana la ilaha lana ghayruka wa la rabb wa la rabb lana siwaka nujuhu fana'budu. Allahumma fa'atina su'lana. Allahumma fa'atina su'lana. Allahumma fa'atina su'lana. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار في هذا الشهر. ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولآبائنا وجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.